Don haka a yi safani a cikin Alkur'ani abin da Allah ya saukar gare ka ya Rasulullahi ba abu ne wanda yake bako ba. An mun aika annabi Musa da ayoyinmu shine At-Taura ko kuma watan abubuwan duk da aka saukar ga annabi Musa alaihi salatu wassalam na ayoyi to duka wasu sun karanta wasu sun dangata. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amma walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba don kalma da ta rigaya min rabbika daga ubangijinka ba bi ta'khiril hisabi cewa sai lokaci ya Allah zai hisabe wal jaza'i kuma sai lokaci ya Allah zai sakamakon ayyuka lil khala'iqi ga halitta Allah ya jinkirta sai ran tashi alkiyama ba don wannan alkawali da Allah ya ba ba don wannan hukunci da Allah ya ba la qudiya bainahum yanzu da an yi ta takari Allah ta'ala ya ce la qudiya da an yi hukunci bainahum a tsakanin su fi duniya a duniya wanda ya imani da Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci gare shi da tsira wanda ya kafirce kuma Allah ya hukunci gare shi da halaka shine la qudiya bainahum fi duniya fi makhtalafu fi cikin abin da suke safawa a ciki wa innahum la fi shakkin minhum murib Allah tabaraka wa ta'ala ce wa innahum haqiqa masu qaryatawa bihi da alquran la fi shakkin haqiqa suna cikin shakka minhum alquran kuma murib ita shakkar mai aukawa cikin wani kokanto kuma mawqi'un fi raiba wanda yake aukawa cikin wani kokanto wa inna kullan lamma kulama bitakhrifi an karanta lamma kulama watan kowanne kullal khala'iqi dukkan halitta Allah tabaaraka wa ta'ala ce lama layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum lallai dukkan halitta Allah tabaaraka wa ta'ala zai cika musu rabbuka ubangijinka zai cika musu a'malahum ayyukansu wai mana sakamakon ayyukansu wanda ya yi ƙwarai Allah zai cika mishi aikin shi zai cika mai sakamakon aikin shi ba tauyewa wanda ya mugun aiki Allah zai cika mishi ba tauyewa shi ma sakamakon mugun aikin shi Allah zai cika mishi ba tauyewa aka ce ma din za'ida ce lama layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum to ma din aka ce za'ida ce in ji wasu malamai lamin ta takidi ce amma ba za'ida ce wasu kuma suka ce a'a ita ma tana da ma'anan manci ma ce mai ma'anan man watan wa inna kullan laman layuwaffiyannahum kina za'aji bisa ga takdiri wallahu a'lamu bi asrar kitabih Allah shine masalin asirin littafin shi wannan ijtihado da ne na malamai dan haka suka ce lama din nan tana da ma'anan man kamar irin wa in minkum wa inna minkum laman layubdi'anna wa inna minkum laman layubdi'anna kaga wannan laman layubdi'anna to irin ta ce na amma sai aka musanya ta da ma madadin man sai aka ce watan wa inna kullal lama layuwaffiyannahu kuma dama can ai a larabci ko alqur'ani ai amfani da ma madadin man yana da yawa irin fanki huma fa balakum min an-nisa domin ita ma abunda bai da hankali shi yake amfani da ma sai aka ce fanki huma fa balakum min an-nisa sai malamai suka ce ma din nan tana da ma'anan man ai man babalakum min an-nisa ku auri waɗanda suka dada suka furge ku daga mata to wannan ma tana da ma'anan man kenan Allah ta'ala ya ce kowanne daga halitta tabbas za ka yi kawo lamun taukidi lalle sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir innahu haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala khabirun mai bada labari ne masani ne kuma zai ba su labarin abinda suke aikatawa watan bima ya'malun da abinda suka aikata ko da abinda suke aikatawa alimun bi bawatinihi kawawahirin Allah tabaraka wa ta'ala masani ne na abinda ke boye kamar yadda ya san abinda ke bayyane shi Allah tabaraka wa ta'ala ba koyi gare shi la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abinda ke boya gare shi a sammai ko a ƙasai da abin da yake koyi da abin da yake bayyana ga halitta shi ga Allah duk ɗaya ne khabirun masani ne bi batinihi da abin da yake koyi ka zahirihi kama abin da yake bayyane fastaqim ya rasulullah ya rasulullah ya manzon Allah fastaqim ka daidaita alal amali abisa aiki bi amrin rabbika da umarnin ubangijinka. Umarnin nan da Allah yake baka ya Rasulullahi ka dube ka tabbata akan shi, waddu'i da kuma yin addu'a, ko waddu'i ilaihi da kuma kira zuwa ga Allah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullun yana roƙon Allah shirita da al'ummarsa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. To wannan addu'a ce Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ga Allah ya shirita da al'ummarsa. Sannan kuma kira zuwa ga Allah da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake kira zuwa ga Allah, to ya doge ya tabbata kada ya fasa, kada ya ja baya. Shine Allah ta'ala ke kira Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga istiqama. To kira Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga istiqama watan mujaba Annabi sallallahu alaihi wasallam mu balle ne kira. Inda Allah zai ce manzo Allah fastaqim kama umirta, ka daidaita akan shiriya, ka daidaita akan kira zuwa ga Allah, ka daidaita akan abinda Allah ya umarce ka da shi. To duk wanda ba shi ba balle ne, shine aula da a kira zuwa ga istiqama. Amma yadda ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah, ittaqillah aka ce ka ji tsoron Allah, su ce ka dawwama akan jin tsoron Allah. Ya ayyuhal ladina amanu aminu irin shi ne. To saboda haka in Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kan istiqama, to duk wanda ba manzon Allah ba shine aula, shine macancanci ga a kira shi zuwa ga istiqama. Ita istiqama abinda ake ce masa istiqama, min anwa'i ibada, watan tana daga cikin min nau'u'a na ibada, ruknul istiqama watan tana daga cikin ruknoni na ibada, ita dogara tabbata istiqama dogewa, wa huwa min a'zamil maqamat. Malamai suka ce yana daga cikin mafiya girman maqamuma na addini. To istiqama tana daga cikin a'zam mafiya girma. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a nan yake kiran fastaqim kama umirta, ya Rasulullahi ka daidaita kamar yadda aka umarce ka. A wani wuri yace innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ashiru biljannati allati kuntum tu'adun. Hayya zuwa karshen aya. Allah tabaraka wa ta'ala yace kaga waɗanda suka yi imani suka ce rabbuna Allahu, mu Allah shine ubangijinmu, sun san wanda ya halicce su, ba su da abin bauta sai shi. Sun mastaqamu suka tabbata akan wannan abin da suka faɗi daga bakinsu har zuciyarsu, ba su da abin bauta sai Allah. Sun ba da haƙƙoƙa na rububiyya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shine Allah ta'ala ta tanazzalu alaihim almalaikatu, malaiku za su sauka gare su ko da yaushe, ko a halin rayuwarsu, ko kuma lokacin da za su yi fati za su sauka gare su suna musu bishara da kawon musu da tsoro da firgici. Allah ta khafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqama ita ta kawo musu wannan, ku yi albishar da aljanna. Tun kan su mutu Allah na musu albishar, yana aiko mala'iku waɗanda suka samu istiqama ta. Saboda haka a wani wuri yace inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah tabaraka wa ta'ala ce kaga waɗannan da watan suka ce ubangiji shine ubangijinmu, suka tabbata akan wannan magana ta qalu rabbuna Allah, sun yarda ba su da malifi sai Allah, ba su da abin bauta sai Allah. To sun tabbata akan wannan, to ba tsoro gare su, babu baƙin ciki gare su, su ne ƴan aljanna. Saboda haka kamar yadda malamai ke cewa istiqama tana daga cikin maqamuma na musulunci, wanda tauba, maqamut tauba wanda muka gabatar kwanukan baya da muka zo wajen wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, mun faɗaɗa magana akan tuba da matsayinta a musulunci, da kuma maqami ce daga maqamatu na sa'irina, matafiya zuwa Allah. Maqamut tauba na daga ciki. To ita sai an wuce maqamul tawba za a je maqamul istiqama. Kamar yadda al-Allamatu al-Qushayri yake cewa al-istiqamatu darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Yace ita istiqama daraja ce wadda duk al'amura da baki ɗaya suna cika, suna kammala da samun ta. Yace wa bi wujudiha usulul khairati, kuma da samun istiqama ake samun dukkan alkhairai wani zamu hada kuma tsarin dukkan alkhairai za su samu tsari wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi ba sa'yuhu wa khaba juhduhu yace duk wanda bai san ya yana da istiqama ba a cikin halolin shi duk aikin shi lalace ba istiqama don haka ba aiki kaga kenan ita ce ruhi sannan kuma duk wani kokarin shi ya tabe domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa allahu istaqamu ala tariqati la afdalahum ma'an gadaba kada su samu istiqama akan dariqa tafarkin Allah tafarkin zikirin Allah tafarkin istighfari tafarkin salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ala tariqati wa allahu istaqamu ala tariqati la afdalahum ma'an gadaba za mu shahad da su ruwa wanda yake mai yawa saboda haka tun daga kan sahabbai suna daga maganganu da yawa waɗanda suke masu ƙayatarwa masu isar da saƙo akan ma'anonin istiqama ma'anonin istiqama wai istiqama din nan za ka san ba magana ba ce ta yanzu tun daga sahabbai wannan da istiqama ta zuwa cikin alƙur'ani suke bayanin matsayin istiqama din nan kamar siddiqul umma سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ونشيني واتن أعزمها استقامة ما في جرما الأمة النبي جباكي أي استقامة أي واقع الله سيدنا أبو بكر الصديق أبن ذلك يتشي وادا أتتمويش يتشي الاستقامة أبن ذلك يتشي الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا ككيم الله تعالى كومي شيك يتشي الاستقامة in ka samu wannan kasar istiqama yana nufin al-istiqama tu ala mahdhu at-tauhid istiqama abita in at-tauhid din da Allah kaji abinda sayyidina Abu Bakar ya ce akan istiqama shi kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu siraju hadhihi al-umma kira fitila al-umma man za Allah sallallahu alayhi wa sallam al-faruq mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya abinda yake cewa al-istiqama an tastaqima ala al-amri wal-nahi yace ka abinda istiqama ka tsaya daidai bisa ga umurni abinda aka umurce ka da shi kai sannan kuma ka hanu gabarin abinda aka hana ka wannan shine istiqama imtithalu al-amri wa istinabu al-nahi haka sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace sayyidina Usman ibn Affan zunnuraini hafizu dhikrihi mahaddacin alqur'ani wa qad tamma minhu lil amir burur wanda shi yake cewa duk abin da ake ce ma nagarta wajen manzo Allah sayyidina Umar ya cika nagarta wajen manzo Allah sayyidina Usman ibn Affan to shi abin da sayyidina Usman yake cewa watan abin da istiqama istiqamu akhlisu al'amali lillah abin da istiqama wai ku tsarkake aiki ku yi saboda Allah kadai ku yi saboda Allah kadan sheke ta istiqama duk aikin da zaka yi kai saboda Allah sheke ta istiqama sayyidina ali karamallahu wajhahu wa radiya anhu babu madinatul ilmi abinda yake cewa mana istiqamu yace ai istiqamu addul faraida sun ba da duk abinda Allah ya ce su yi sun yi istiqama kenan istiqama kenan hasan al-basri abinda yake cewa istiqamu ala amrillah wai abinda istiqama dai ayyuwa ta tabbata a bisa umurnin Allah fa amilu bi ta'atihi suka yi aiki da da'ar ubangiji sannan kuma suka nisanci wajtanabu ma'siyata suka nisanci wata saba ma Allah imam mujahid shi kuma abinda yake istiqamu ala shahadati Allah ilaha illa Allah hatta lahiqu billah abinda istiqama tabbata akan ba abin bauta mawa da gaskiya sai Allah a tabbata akan wannan a doge akan wannan hadu da Allah kaga kenan tafarki istiqama zai samuwa sai a irin wannan tafarki na dariqul awliya da shi da tafarkin tabbata akan la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ila allahiqu billah haka ne ya inganta sahihu muslim takan Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu abinda yake cewa yace ya tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kulli fil islam yace ka fada mani wani abu a cikin musulunci ka fada mani wani zance a cikin musulunci لا أسأل أنه أحدا غيرك وأنا بنسى كتبه كوا دقي قريك يا رسول الله نات آي كفتا من ولدن شي واند إن كفتا من بنسى كتبه كوا فظل الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم كشكا إيماني دي الله تنكم كديديتا كديديتا أكن ين إيماني دي الله با بودي وابا كركشي وابا با سنكو أعديدي كتا سمى الله ديدي الله أكبر وهذه الاستقامة وأن الاستقامة تتشي أكبر وأعظم كرامة عند الكنبلي دكا قولي أغباتي دا كرامة استقامة إذا سكه جنجنا وهي لكومي بابا أشي ولي يرى تبيع كم روابا كرامة شون لمن صحباء النبي وصصي الله رسو أن كرامة بابا أشي متنى غنين أبن دكيني فبكما الليغوس هو مكة يلا ننقصو ba shi waliye suka yi ganin girma ba a karamo mi abinda suka yi ganin girma istifama tabbata wali idan ya samu tabbata akan tafarkin Allah al'amr bil ma'ruf abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni da shi ya tsaya abinda Allah ya hana ya halu to ya samu tabbata ba zaliya ba karkata akan wannan to shi istifama dan dukkan auliya gaba kida babbar karamar da suka yi jinjinawa da girmama istiqama kamar yadda Maimuni yake cewa min zalika ittiba'uhu lis-sunna wa hiya lad-rijali khairu minna wa yana daga karamomin shujjani watan ittiba'uhu lis-sunna ana ne riko shujjani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hiya lad-rijali khairu minna ita istiqama din nan da muke magana akan yau akan ta yau yace ita ce mafificiyar karamu a wajen auliya duka wai sun fi daukar tawali ya zama ya samu Allah ya mai istiqama akan abinda Allah ya ce ya rika yayi sai ya rika shine wato al-istiqama ala shari'a wat tamassuku bis sunnati tahira wannan babu abinda kai babu karamar da ta kai wannan a wajen auliya saboda haka wannan magana ta istiqama muka dan fada magana akan ta domin tana daga cikin manzilatul min manazilis sa'irin wato manzila ce ɗaya daga cikin manazil masaukai na matafiya zuwa Allah matafiya zuwa Allah kuma tana daga cikin manzila kamar da suke cewa wato baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar da Imam al-Harawi yace sannan kuma Ibn Qayyim hashi ma ya fa'u madarijus salikin wannan matsayin istiqama din nan to inda Allah zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta to duk wanda ba annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine aula da a jira hankali shi ya tsaya akan tafarkin Allah Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na istiqama wa man taba ma'ak Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce haka nama wadanda suka tuba tare da kai watan su ma su hau wannan matsayi na istiqama ai wal yastaqim man taba ma'ak يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتن وند سوك توبا تعالى لك كاغا ونا يتبتد دا مقام الاستقامة يا واتن مقام التوبة شيني فرقو سند مقام الاستقامة كاغا تاني مقام التوبة سند تاكا تي فاستقيم كما أمرتا نقوم تاكا تي ومن تاب معا واتن دا سنها مقام التوبة تو كجرا سو تشرا دا مقام التوبة هو مقام الاستقامة صلى الله تعالى عليه وسلم واتن هرورا في أبي كتاب يتوم شفارو لي هكا في أكا تنبيش وتروا أنشي ونباو الله يجنش أجل مفركي يتي يا رسول الله ناقة هرورا تنتاب يتومك تامك تنمك أطرع عليك إليك الشيب سيما الله الله سلاف لم يتي شيبت يهود وأخواتها أي سورة هود لأن قوانت سوني سكسان هرورا سيسوك تنبي قصص الأنبياء وهلاك الامم يا رسول الله قصصين انبابا da Allah ke bawa cikin surat Hud da sauransu da halakar da al'ummomi shine ya sa ka hurhura qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba shi bane yace bi qawlihi fastaqim kama umirta wannan magana da Allah ya ce mani fastaqim kama umirta ita ta sa da hurhura Allahu akbar amara Allah tabaaraka wa ta'ala an yastaqima shi wai ce Allah ya Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yastaqima ya daidaita kama amara Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi fattaqin kama umirta to wannan al-istiqamatu an yastaqima lisanul 'abdi shehu yace abinda istiqama harshen bawa ya daidaita duk abinda zai fadi Allah ya daidaita abin Allah ya daidaita abin in Allah bai daidaita shi ba kai fadi shi an yastaqima lisanul 'abdi kin wa tastaqima jawarihuhu duk gaban shi su samu istiqama wai su tabbata akan umurnin Allah su kuma hannu gaban abinda Allah ya nuna in zai kalli abu yayi tunanin Allah ya zai kalli wannan abu in Allah ya zai kalla shi kenan sai kalla in Allah bai da bakare kalla istiqama kenan sannan hannuwan shi in ya mika zai taba kafin ya taba ko menene zai taba Allah ya zai taba to ne yace istiqama watan addukan gabbai kenan yace wa tastaqima jawarihi wa qalbihi wa ruhihi wa kullu shawa yace ruhinsa ya istiqama zuciyarsa ta samu istiqama duk kulliyar shi ta samu istiqama المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم اتصف بذلك وامر وامر من اتبعه ان يستقيم شوي تشيتو ماذا الله صلى الله عليه وسلم شيني مغاري توكيوا يا سيفنتو ده دو ونن استقامه استقامه ا هرشي ماذا الله سيفنتو ده ايتا استقامه ا ايدو ماذا الله سيفنتو ده ايتا استقامه ا هنو ماذا الله سيفنتو ده ايتا استقامه ا زوشيا ماذا الله سيفنتو ده ايتا استقامه ا روحي manzo Allah ya sifantu da ita kai kulliyar manzo Allah istiqama ce abinda shi wuki yake cewa ki la rabbi Allah ne ce sannan kuma Allah ya umurci wadanda suka bi manzo Allah an yastaqimu kadalika fala budda min tarki ad-dunya wal iqbali ala Allah tabaraka wa ta'ala hatta tahsul al-istiqama allati hiya rizqu at-taqwa don haka ɗan uwa in ana so istiqama yace sai an dole ne sai an bar duniya an tasan ma Allah an fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala har istiqamar nan ta samu wanda ita ce rabin taqwa wa nisfu sidqi wa ikhlas kuma ita istiqama din ita ce rabin gaskiya kuma ita ce rabin ikhlas wala taqaw innahu bima ta'maluna basir Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqaw takuri da kifar iyaka Allah ya ce ga inda ya shata kace a kai nan ba sai maka ba sai kawo shi Allah ya ce ka shedun ku da kitar iyaka sakuyo Allah shi shigi innahu bima ta'maluna basir kusani innahu haqiqa ubangiji basirun mai gani ne bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa bai wajabikum zai saka muku bihi da shi wala tarkanu ila alladhina zalamu Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da mana wa'azi yana cewa kada ku karkata ila alladhina zalamu zuwa ga azzalumai azzalumai wadanda suka zalunci kansu da kafirci azzalumai wadanda aka ba su amana suka ci azzalumai kenan azzalumai wadanda suka dauke hukunci ba inda yake ba suka dora shi inda ba nan yake ba sun zama azzalumai Allah ta'ala ce kada ku karkata zuwa ga azzalumai bimawaddatin da soyayya ku rika nuna kauna da soyayya ga azzalumai azzalumai ba abin so bane in mun dauka azzalumai mushrikai in mun dauka azzalumai da aka ba su haƙƙoƙin al'umma suka taushe su ne azzalumai kada mu karkata zuwa gare su to yau ya ake yan uwa zaka ga kiyayyar da ake so mai imani ya zama akwai ta cikin zuciyar shi tsakanin shi da wanda kafiri ba ta ya ma dauke ta tsakanin shi da mai sallah yake da ita kiyayyar da ake so ya zama akwai ta tsakanin shi da mai yi ma Allah shirka ko tsakanin shi da mai la ilaha illallah take to ina magana take babu sannan kuma azzaluman nan da Allah ta'ala yake cewa wala tarkanu kada ku karkata zuwa ga azzalumai in mun dauka azzalumai wanda suka dauke hukuncin Allah ba inda yake ba suka dora shi wani wuri to sai ka ga yau ila wannan hukunci yake wadannan ake son like ma wadanda aka ba su amana suka ci Allah ya ce kada mu karkata zuwa gare su mu rika nuna soyayya gare su sannan da mudahana muna nuna koyo watan muna nuna watan muna su ne muna nuna musu yadda a zahiri sannan kuma duk ayyukan da suka yi daidai ne Allah ta'ala ce kada ku yi haka watan kada ku yadda auradiya bi a'malihim da yadda da ayyukan su in kuka rika yadda da azzalumai kuna karkata zuwa gare su har ma in fayi dadi ku rika taimaka musu cikin zalunci in ma fayi dadi ku rika gyara musu zalunci sai zalunci ku ci mai kyau ne saboda yana shugaba yana da abin da zai baka yana da jambiro yana da fada aji amma zai yi abin da bai dace ba kuma ka fito hili ka gyara mishi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tarkanu kada ku karkata zuwa ga azzalumai fatamassakumun nar in kuka haka fa wuta za ta shafe ku abinda tsakaninka da azzalumi mai nasiha kai mai nasiha cewa zaluncin da yayi bai daidai ba ya gyara in zalunci ne shirka ne ka kira shi zuwa ga tauhidi in kuma zalunci ne na cin dukiyar jama'a ka kira shi zuwa ga tuba ya bar wannan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ƙwarai da gaske akan zalunci zalunci musamman wanda za a ba haƙƙi in shi kafiri in yayi shirka shirka gare shi ta tsaya kuma shi dai Allah zai hukunci in yadda ya sadu da Allah Allah zai hukunci zai mai hukunci ya jefa shi wuta ya yi shirka amma shi ko zalunci na cutar bayan Allah a baka amana ka ci a baka shugabanci ka zalunci waɗanda kake jagoranci ko ka zalunci waɗanda kake shugabanci to wannan bala'i ne wanda yake ba karami ba a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka ya rawaita daga Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace yaji yana cewa Asim Bishr ibn Asim shine yace yaji annabi sallallahu ta'ala sallama yana cewa la yali ahadun min amri an-nas shay'an illa waqafahu Allah ala jifri jahannama babu wanda Allah zai dora mai wani shugabanci na mutane ko mutum uku ne ya jagorance su ba su shugaban kasa kadai ba ko gwamna ko chairman ko minista ko commissioner ko shugaban wata ma'aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da Allah zai dora al'amarin mutane gare su sai waqafahu Allah illa waqafahu Allah ala jifri jahannam sai ran tashal kama Allah tsaye da shi a kadarkon wutar jahannama sannan fa zalzala bihi al-jisru zalzalatan kadar kon nan gadan nan za ta rike girgiza wa kamar ta jefa cikin wutar jahannama yace in ma dan ya tsira ko kuma ya fada cikin ta Allah ya shiru yace babu wani kashi daga cikin jikin shi wanda bai girgiza ba in ya ci sa'a ya tsira bancin wannan zalzala ta tashi hankali shikenan saboda me saboda ya shugabanci an bashi wani shugabanci daga al'amuran mutane yace in bai sa'a ba kuma shikenan sai a jefa shi cikin wannan kadarkon wani zurhi ne wata rijiya ce mai zurhi tahiyar kayan a kole ta tahiyar shekara 70 cikin wutar jahannama rijiya ce mai zurhi ya ka jefa shi kafin ya kai tafiyar shekara 70 a cikin wutar jahannama saboda ne saboda ya yi shugabanci bai yi adalci ba ya yi zalunci a cikin shugabanci kuma shugabancin kowane iri ne ba haka Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu yake cewa yaji ya tambaye annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shude annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa sai sayyidina Umar bin Khattab wannan hadisin ba mu kare shi ba sayyidina Umar bin Khattab da yaji wannan sai jikin shi sai yake tambaye Abu Zar al-Ghifari yana tambaye shi da Salman al-Faris yace don Allah wannan magana kun taba jin ta daga manzo Allah sai suka ce lallai na'am mun ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar bin Khattab kenan wanda ibn abi dunya ya rawaita wannan hadisi haka na rawaita ta kan Anas ibn Malik radiyallahu anhu annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda aka jibinta mishi al'amarin shugabancin musulmi ko da a wanda abu dan kadan ne fa gashahum ya zalunce su yayi musu hadinci fa huwa fil nar yana cikin wuta Allah ya kiyaye mu rahu tabarani bi isnad hasan tabarani bi isnadi kikkawa ya roci wannan to sannan magana ita ayan da tana magana ta ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kar ku karkata zuwa ga azzalumai aka ce azzalumai mushrikai azzalumai shugabannin da suke zalunci a cikin watan mulkin su sarki ne chairman ne shugaban kasa ne gwamna ne minista ne commissioner ne kowa ne ne dai ya zama azzalumi to Allah ta'ala ya ce wala tarkanu kada ku karkata zuwa gare su balle ma ku rike gyara musu zalunci su
to kaga wannan akwai maganganu na malamai a ciki wanda kuma shine abin da ta gaskiya ka fada ba shugaba gaskiya ko taimai daci ko yaso ko kayya so ka fada mishi gaskiya kuma ka kubuta wajen Allah kuma ka nuna kauna gare shi wannan shine nasiha tsakanin musulmi da musulmi tsakanin talaka da shugabannin su wanda Jabir ibn Abdullah akan hukuncin domin hukuncin a rika zuwa wajen shugabanni ma tunda yake ya ce wala zarkan to saboda haka ga hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ya Jabiru a'azakallahu min imaratis sufaha yace Allah kiyashe ka mulkin wawan sai yace wa masufaha wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah Jabir yace menene mulkin wawaye ya Rasulullah yace umara'un za a yi lokaci wasu sarakuna ne za a yi shugabanni ne yakununa ba'di za su zo bayana yace la yahtaduna bihadi ba ruwan su da shari'a ta kwata kwata wala yastannuna bi sunnati ba ruwan su da koyi da tafarki na faman saddaqahum duk wanda ya gaskata su bika bihim da kariyar su duk suka zo da kariyarin su ko gaskata su wa anahum yadamake su ala zulmihim al-fazarijin su yace fa ulaika laysu minni wa lastu minhum duk wanda ya zo da kariyar su shugabanni azzalumai ku gaskata su sannan ku taimaka musu akan zalincin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan ba ni ba su laysu minni wa lastu minhum wala riduna ala hawdi kuma ranar shi alkiyama ba za su tusga matafki nan al-kausar ba amma wanda bai gaskata su ba da ƙaryar su sannan bai taimake su akan zalincin su ne yace fa ulaika minni wa ana minhum wannan su annab kafi kenan ka fito fili ka faɗa musu gaskiya in sun karba shi kenan in ba su karba ba wannan ruwan su yace kuma wanda bai gaskata su ba zai tusga matafki nan al-kausar saboda haka watan sai an yi taka tsantsan watan hulɗa da shugabanni sai taka tsantsan in za ka iya sakin jiki da shugabanni to sai ka san mai faɗa musu gaskiya in baka san za ka faɗa musu gaskiya in ka ga su yi kuskure to ka ja jiki gefe da domin shugabannin na fa ba wasu bai bane masu yin laifi ne shi ko mai laifi abin da yake so mai keɓo shi wane baka yi daidai ba ka gyara wane baka yi daidai ba ka gyara domin ba masu bi bane zai iya laifi in kai mai nasiha ka gyara ya gyara ka ci riba ya ci riba don haka akwai wata hikaya da ake yi wani basarake ne da wazirinsa shine sai jiyan mulki sai ta ɗauke shi ya ga yana cikin jin daɗin mulki da daula da komai sai yake ce ma wazirin ya ce waziri wai ko akwai waɗanda suka yi mu jin daɗi iskan nan mai busawa da wanda ƙa da jin daɗi sai waziri ya ce ƙwarewar kai akwai da suka yi mu jin daɗi yace su wane ne yace waɗanda ba su san mu ba mu san su ba an bar tunan sa wai wanda ba su san mu ba mu masu mulki ba mu san su ba to wanda bai san mai mulki ba mai mulki bai san shi ba wallahi ya yi mai mulki jin daɗi yace abin da yasa saboda idan sun san mu ba su da hutu in sun samu sabo da mu ba su da hutu domin kullum bukatar su ya za su yi su kyautata mana ya za su yi su gyara mana ya za su yi kyautata mana kullum tunanin mu ya za a yi tunanin su yi daidai da tunanin mu yace wannan shine wato in sun sani da mu za su zama sun shagaltu daren su da ranar su har su waye gari addinin su da duniyar su ta gurbata wajen gyaran maslahar mu sarki ya girgir kai ce lalle ko waɗanda ba su san mu ba mu san su ba sun yi mu jin daɗi domin da ƙarshe wato in rayuwa ta gurbace sai zama na babu jin daɗi ita ko zuciya in ta lalace ko mi ya lalace za a karkata wanda ya karkata ga masu mulki ya fita batun Allah ya fita batun addini to zai zama ya yi ban kwana da Allah subhanallah ya ban kwana da Allah Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da an ba Allah to shike na zuciya ta lalace ta samu rikici da imuwa da firgici ba nasuwa kullum saboda an ba Allah amma yana tare da Allah an samu dukkan nasuwa saboda haka ba a ce kada a yi hulɗa da masu mulki ba ko da sarakuna amma almajiri malami ya san irin yadda zai hulɗa da sarakuna da masu mulki ya san cewa in zan iya tsaya gaya musu gaskiya ga yadda Allah ya ce, shi kenan a cikin hulɗa da su ya ci riba kuma ya yi jihadi. Amma in ya san yana da raunin duk inda aka ja shi aka lare, to rufin asiri shi ya koma gidanshi ya shige zauren shi yana karantarwa ko bai karantarwa, yana riƙe da tasbihinsa yana roƙon Allah watan bai gurɓata ba. Wannan shi ne. Sannan kuma masu mulki in an faɗa musu gaskiya su san wanda ya musu nasiha mai son su ne. Soyayya ke sa a yi nasiha. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa watan inna Allah yarda lakum salafa wa yakrahu lakum farafa. Allah ya so abu uku gare ku kuma ya ƙi abu uku gare ku. Abubuwa uku su ne an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Ku bauta ma Allah kanku mai tarayya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku riko da ige Allah gaba ki daya kanku rarraba. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amra. Sannan ku yi nasiha ga wanda Allah ya shugabantar da shi gare ku. Kada ku zama masu mugunyi addu'a ga shugabanni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ku taimake su. In sun karkace ku dawo da su da nasiha, inda suka yi daidai ku mara musu ba akan daidai ɗinsu, inda ba su yi daidai ba ku yi musu nasiha hadda addu'a. Malamai sun ce hadda addu'a a yi Allah ya daidaitar da shugabanni akan daidai, domin daidansu shi ne riba al'umma. Wannan a taƙaice shi ne magana. Wala takunu lil ladina zalamu fatamassakumun nar ma lakum min dunillahi min awliya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min awliya watan masoya ma lakum ba ku da su min dunillahi ba Allah ba. Watan in kuka karkace matafarkin Allah ba ku da wasu masoya yahfazunakum minhu da za su kare ku su kiyaye ku daga Allah. Thumma la tunsarun. Sannan kuma waɗannan waɗanda suke masoya waɗanda ba Allah ba, waɗanda min dunillahi ne kuma baya Ubangiji. Min dunillahi ana gano min dunillahi masoyin da ke ja zuwa ga tafarkin Allah a wannan ma min dunillahi bane min Allah ne. Masoyi ne na Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a haɗa kai da shi. Wattabi sabila man anaba ilayya. Amma wanda zai ja zuwa ga tafarkin halaka, tafarkin bata, wannan min dunillahi ne. Tunda ga wanda za a bauta ma ba Allah ba, min dunillahi ne. Yace ai ba za su taimake ku, ba za su kare ku daga azabar Ubangiji ba ko kaɗan. Kai aya? To alhamdulillah, saboda akwai tambayoyi za mu tsaya a nan insha Allah. Allah ya mana muwafiƙa abinda muka karanta daidai. Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure. Allah ka yafe mana. To bismillah. Wannan yake tambaya, yake cewa gafarta malam, idan mutum ya manta iqama a wajen sallar falilla ya hukuncin sallar sa?
Na'am, wanda ya manta iqama a wajen sallar falilla kamar yadda Ibn Abdul Barri ya kawo a cikin Al-Kafi fi fiqh ahli al-Madinati al-Maliki, yace wanda ya manta iqama a sallah ta farilla in mantuwa ne, yace fa dashi alai ba komai gare shi, ba komai gare shi. Yace in kuma da gangan ne ya bar iqama da gangan ba mantuwa ba, yace to sallar shi tayi, amma kuma sai ya istighfari domin ya bar wani abun da yake sunna ce wadda take mai ƙarfi. Abun da yake yace kenan, wa man fa'ala al-iqamati fala sha'ala wa man tarakaha 'amidan lam tafsu salatu wa qad asaa. Amma da ya muna nan domin me fi tarki sunnati muakkada min sunnati salatihi, daga sunnar sallar shi ya bar wata sunna mai ƙarfi, don haka abin da zai kai shi falyastaghfirullah. Amma in na fahimci wannan mai tambaya a mantuwa ne, saboda haka ba komai gare shi kuma sallar shi tana nan lafiya da wallahu alam.
Tambayar shi ta biyu yace, gafarta malam, wai imami ne ya kasance matarsa ba ta kulle, tana fita a duk lokacin da ta ga dama, kuma tana mu'amala da wasu mutane daban-daban, hasali ma yar siyasa ce, tana yawon siyasa, kuma mijin nata liman ya sani bai hana ta ba, ko ya halatta a bishi sallah?
To maganar bin sallah shi abinda matar shi ke yi ya halatta a bishi sallah. Wannan a bishi sallah ya halatta, kuma wanda ya sallah bayan shi yayi, matarsa bai kulle. Shi kulle wani abu ne wanda musulunci ya nemi dukkan musulmi ya yi ga iyalin shi, domin su bambanta da irin mata waɗanda suke na kagarai da matan waɗanda ba musulmi ba.
to sai zo wannan ka'ida bayyin ta yana barin matan suna fita markatai yadda suka ga dama har misali tana shiga abin da bai dace a ce mace ta shiga cikin shi ba shine al'amura na siyasa domin za a yi hulɗa da maza kuma wannan ba wata lalura bace ta sa'a haka to shi dan bi shi sallah babu komi amma abin da malamai suke cewa irin wannan kada a nada shi ya zama limami ratibi amma kai in ka bi shi sallah tayi amma irin wannan kada a nada shi limami ratibi domin me in akwai waɗanda suke san addini suka san karatun alqur'ani suka san hukunci kuma masu kulli su za a sa limamai ratibai ba shi ba alhamdulillah Allahu a'lam
mai tambaya da biyu yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin a du'an na malam ina nema a yi min bayani akan yadda ake yin salatul tasbihi da lokacin da ake yin ta da kuma fa'idar yin ta
to wannan salatul tasbihi kamar yadda aka rawaita Abu Dawud ya rawaice ta da malamai dai da yawa Ibn Khuzaima da Imam al-Hakim al-Mustadrak da sauransu sun rawaice wannan salatul tasbihi wadda tana daga cikin salloli waɗanda ake neman kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala da su na filfili da ake neman kusanci ga Allah da su da kuma neman kankarewar zunubai wannan kamar yadda Imam Shawkani ya kawo a cikin Tuhfatul Zakirin ya kawo riwayoyi na Imam al-Hakim al-Mustadrak da Ibn Khuzaima da sauransu dai ya ce Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ne ya koya ma Sayyidina Abbasu amminsa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ya ammu ya ce zan baka wani abu yayi ta fadin da darajojin ta yayi ta fadin darajojin ita wannan salatul tasbihi kamar yadda aka koma a riwaya za a ga darajar ta wajen tadodi goma take da amfani da daraja a kansu za ta kankare zunubai jaddadu da waɗanda suke sabbi za ta kankare abinda mutum yayi bayyane da abinda mutum yayi koyi za ta kankare karamin zunubi za ta kankare zunubi babba kai ga sunan dai ashrafu fisali tadobi kamar guda goma wannan yadda ake yin ta raka'a hudu ce ake yi a kowace raka'a za ka karanta Fatiha da sura Fatiha da sura in ka kara sura to za ka yi wannan tasbihuhan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar dai kenan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar biyu kenan to haka za ka karanta har 15 in ka karanta 15 sannan ka yi ruku'u ka karanta 10 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 a ruku'u sannan ka dauka ko ruku daga ruku'u sai ka yi tsayyan sai ka karanta 10 sannan ka surumu ka yi sujada ka karanta 10 sannan ka dauka ko daga sujada akanin watan zama sujada ta biyu ta ɗaya da ta biyu nan ma wannan dan zaman ka karanta 10 sannan ka take sujada ta biyu ka karanta 10 sannan ka dan miƙe kafin ka miƙe tsaye hannunka na can ƙafa baka rabo shi da ƙasa ba ka karanta 10 san kaga in ka lissafa raka'a ɗaya ta samu wani irin wannan tasbihin 75 to shine 75 zaka buga a raka'a hudu ko wata raka'a tana da 75 to adadin abin da kai kenan na tasbihi kowace raka'a ga yadda za a yi ta kenan har raka'o'in guda hudu wasu ce ba a sallama a tsakani wallahu a'lam abinda kamar yadda nace marajin wannan salatul tasbihi Abu Dawud ya rawaice ta da Ibn Majah da Imam al-Hakim al-Mustadrak da Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra da Tabarani da Ibn Khuzaima Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi a cikin at-tarjih li hadith salatul tasbihi nan ma an kawo ta wallahu a'lam to
sai mai tambaya na gaba yace gaisuwa mai yawa da fatar Allah ya ƙara wa malam lafiya da yawancin rai amin bayan haka malam menene hukuncin wanda yana azumi sai yayi wasa da matarsa ko da ya je fitsari sai ya ga mazi ya fito mashi a gabansa amma ba tare da sanin haka za ta iya faruwa gare shi ba wa menene hukuncin wannan
to malamai sun ce shi dai wannan farko dai ya ji tsoron Allah ai malamai suna ta faɗi abinda azumi al-sawm ko as-siyam al-imsak an shahwatayi al-batn wal farj azumi kamewa ga barin sha'awar watan ciki da farji saboda haka yayi hakuri Allah tabaraka wataala ya halatta masa iyalin shi da dare amma da rana wato an samu yayi doka na farko yayi wasa da addinin shi sannan kuma maganar hukunci yazo hukuncin azumin shi tunda yace bai san cewa mazi zai yi mazi ba in ya san cewa yayi wasa zai yi mazi to wannan akwai tsanani mai karfi kwarai da gaske a kan shi wanda mazi ne da ya ja shi zuwa ga mani ni mani azumi ya kama shi da kaffa amma dai in mazi yayi to abinda malamai suka ce kamar da Ibn Abd al-Barr din da ya kawo a cikin al-Kafi yace qubla sumba wato an karhanta ta ga wanda ya amince bai mazi kuma ba zai yi mani ba yace to in ya kubuta gabarin komi bai yi mazi ba bai yi mani ba yace fala shay alai ba komi gare shi sai istighfar kawai yace amma da yayi sumba kaga sai mu hukunta wannan mula'aba da yake musumba ci yace fa am za sai mazi fa alaihi al-qada'u wajibi ne sai ya rama wannan azumin wajibi ne sai ya rama wannan azumin amma kuma sai Ibn Abd al-Barr yace wasu kuma malamai sun ce hada al-qada'u ko al-qada'u ha huna istihbar ai sabani a malaman mazhaban malikiya cewa wannan rankon na mustahabbi ne amma dai ya ranka azumin sa shine daidai saboda ni saboda ihtiyadi wallahu a'lam Allah mana muwafaqa
abinda zamu iya karantawa kenan na tambayoyi a yau sai kuma gobe insha Allah zamu ci gaba akwai sakonni na Qur'ani da aka kawo an tsinta yana cikin leda bakar dunkule kuma da darduma idan wanda ya yadda shi a nan ne sai ya zo ya bayani ya karba haka ma akwai sakakar kulade da aka aiko ana neman addu'a sai a kasu cikin addu'a wannan shi
alhamdulillah Allah ya mana muwafaqa waɗanda suka aiko da sadaqoki ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi dan farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama masu neman addu'oki kuma ubangiji Allah ya biya bukatunsu na alkhairi abinda suke fata suke guri a wajen Allah Allah biya musu na alkhairi abinda suke khaufi na sharri Allah kare su kiyaye su bijahi sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai malam yusuf famis din lafiya Allah ya bashi lafiya Allah yayi masa da shi muke zama wannan mazauni ubangiji Allah bashi lafiya akwai malam yakub makocin wannan masallaci shi ma na fama da rashin lafiya kuma rashin lafiya mai nauyi saboda haka ana kiran ƴan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a kuma a taimaka musu da duk abin da Allah ya hore saboda ana magani irin kuma mai tsada a duk sati sai an tafi da shi Sokoto domin wani abu da ake ce ma dialysis wato wanki ne na koda a duk sati za a kashe kamar 40,000 wajen wannan aiki kuma ba mai kuɗi ba ne talaka ne irin mu saboda haka sai a taimaka duk wanda ya san ma ba kai ba wanda ka san kana da wani wanda zai iya taimaka mashi a cikin wannan durra to yana buƙatar a taimaka masa Allah ba shi lafiya kuma wanda za su taimaka ubangiji Allah ya saka musu alkhairi kuma asibitin da ta Udut ta yi fara din shi zuwa kasashen waje domin wannan aiki amma saboda zarafi na tafiya ya hana a tafi kuma an aika ma waɗanda ake ganin ana fatan za su yi daban-daban amma dai har yanzu Allah bai sa an kai ƙarshe ba saboda haka ana roƙon jama'ar musulmi duk wanda yake da hali da zarafin taimakawa ya taimaka masa gidansa makarantarsa tana nan bayan wannan masallaci da ake wannan tafsiri na yaddurwa ubangiji Allah sa ya muwafaka Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya sauran marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya dan farma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa duk sai ko da sadakoki Allah biya bukatun su biya namu abinda muke fata muke guri a wajen ka ya ubangiji na alkhairanka rahamarka da jinkanka da gafararka da sauran bukatun mu na duniya da lafiya Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka dibe mu da idaniyar rahma Allah ka dibe mu da idaniyar jinkai Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka saka wa shehuranmu da alkhairi alfarma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abubuwan da muke khaufi muke jin tsoron su muke neman tsari daga gare su ubangiji Allah ka kare mu ka kiyaye mu duniyar mu ukhra duniya da lakira Allah kare mu ka kiyaye mu alfarma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya al'umma musulmi gaba ki da Allah ka ba Najeriya zaman lafiya, Allah ka ba jihar mu zaman lafiya, Allah ka zaunar da mu lafiya, ka yaye mana fitintinu da bala'o'i da musibobi, Allah ka yaye mana, Allah ka zaunar da mu lafiya. Bi jahi sayyidina Maulana Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fatiha ma salat al-Fatih. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.